This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Daga nan murya Amurka a birnin Washington DC sashen Hausa yake muku magana kan mitoci 22 da kuma 25. A can jamhuriyar Niger ma a ejima gidajen rediyon amfani ko far'a ko sarauniya ko nomad ko dalol a dogon dutse ko kuma niya a birnin Konni. A internet adada na voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a sauraron mu assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Sunana Bello Habib Galadanci tare da sauran abokan aiki muke fata kuna lafiya. Bayan cikakkun labaran duniya, akwai shirin zabe ko nadi da Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar. Amma yanzu dai bari mu fara cikakkun labaran duniya.
Tare da sallama ga labaran duniya mai karanto su Ladan Ibrahim Ayawa. Rundunar sojan Najeriya ta ce to mata da yara har su 234 wanda yan kungiyar Boko Haram ta sace. Wani babban jami'in sojan Najeriya ya ce mutanen da aka kwato na baya-bayan nan an kwato su ne a cikin dajin Sambisa ranar Alhamis din da ta gabata. A cikin wani bayani da rundunar ta fitar ta ce wannan adadi ƙari ne daga waɗanda aka ceto da farko. Rundunar sojan ta ce ana ci gaba da fitattakan dajin daga kowane sashe. Haka kuma ana kokarin kubutar da mutane da yan Boko Haram din suke garkuwa da su yayin da ake ta kokarin wargaza sansanin nasu. Tun farkon satin ta shige ne dai sojoji suka kwato mutane da yawan su ya kai na baya-bayan nan da suka ce sun ceto. Sai dai abinda ba a sani ba har yanzu shine ko waɗannan mutanen da aka samu sun hada da yan matan nan na Chibok da yan Boko Haram din suka sace yau shekara guda kenan. Sace waɗannan yan mata da rashin samun su har na tsawon wani lokaci ya ja hankalin mutane fadin duniya da wanda kuma ana ganin yana daya daga cikin abin da yasa shugaba Johnson ya kasa cin zabe da aka kammala kwanan nan a Najeriya. Sai dai shugaban wanda zai gama wa'adin mulkin sa cikin yan kwanaki din nan masu zuwa ya ce yana fata ya miƙa gwamnati ga zaben shugaba wanda ba ta da barazanar kowasu irin yan ta'adda. Dubban jama'a ne da yan sanda ke biye da su suka yi dafifi suka bi titi a garin Baltimore suna zanga-zangar lumana duko da dokar tabacin da aka sa a yankin. Sai dai zanga-zangar na wannan lokaci yana cike da murna da annashuwa ne domin masu zanga-zangar suna nuna cewa suna kuwa ne suna cewa ba adalci ba zaman lafiya. Wannan dai ya biyo bayan bayyana cewa da aka yi ne an kame yan sandan nan shida da ke da alhakin kashe Frederick Gray kuma za a tuhumance su. Gray dan shekaru 25 bakar fatan Amurka ya mutu ne sakamakon ciwon da ya ji a kashin baya sa'ilin da yan sanda suka kama shi a ranar 12 ga watan Afrilu. Sai dai binne shi ranar Litinin ya haifar da zanga-zanga a yankin na Baltimore wanda ya kawo taho mugama tsakanin yan sanda da masu zanga-zanga. Abin da ya sa yan sanda suka kama mutane har 200 yayin da yan sanda kusan 20 ne suka samu rauni iri daban-daban. Sai dai ko a ranar Asabar din da ta gabata yan sanda sun buƙaci a kwantar da hankali amma dai suka ce dokar hana fita har zuwa karfe 10 yana nan daram. Su ko mahukuntan na Baltimore cewa suka yi fatan su shine tabbatar da sun kare kowa. Sai dai kuma sun ce zanga-zangar ta ranar Litinin ranar da aka binne shi Gray ya zo da bazata. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Sati daya da aukuwar bala'in girgizan ƙasa a Nepal, jami'ai sun ce an fidda ran samun wani mai rai daga cikin kurakuzan gine-ginen da suka zube. Kwana biyu da suka gabata ba wani alamun cewa za a ƙara samun wani wanda ya rayu cikin wannan haɗarin kamar yadda babban jami'i a ma'aikatar cikin gida Lakshmi Dakal yake cewa. Mutane biyu dan shekaru 15 da wata mace 'yar shekaru 20 su ne na baya-bayan nan da aka samu da rai ranar Alhamis. Dubban mutane ne dai suka bata har yanzu ba labarinsu ciki ko har da Turawa da yawan su ya kai su dubu. Jami'ai suka ce yanzu adadin waɗanda suka mutu sun kai 6,600 da yawansu sun mutu ne a babban birnin ƙasar ta da kewaye. Wanda suka rayu sakamakon wannan haɗarin suna kira ga gwamnati da ta agaza musu da abinci da ruwa musamman ga waɗanda har yanzu suna rayuwa ne a sararin Allah Ta'ala domin ko sun yi hasaran gidajensu. Sai dai babban birnin ƙasar na Kathmandu abubuwa sun fara komawa daidai domin ko har 'yan kasuwa sun fara baje kolinsu. yayin da wasu kuma suka fara komawa gidajensu. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya yaba da sauye-sauyen demokradiyyar da aka samu a ƙasar Sri Lanka. Yace yana fata a ƙara faɗa dangantaka da ƙasar da Amurka ƙwarai da gaske. Kerry dai yana magana ne sa'ilin da ya kai ziyara a Colombo ranar Juma'a da ta gabata. Yace Amurkawa na tare da ku mutanen Sri Lanka na wannan kokari da kuka yi domin ganin kun ƙarfafa demokradiyya. Sai dai kuma ya ce zai ɗauki lokaci kafin ƙasar ta samar da sasantawa na gaskiya ganin yadda aka ɗauki lokaci mai tsawo ana samun tashi-tashin hankula tsakanin 'yan ƙabilun ƙasar da 'yan awayarin Tamil. Kerry ce sasantawa mai ɗorewa na buƙatar manufofi masu ƙarfin gaske saɓanin abin da aka tanada a halin yanzu. Sakataren harkokin wajen na Amurka dai ya gana da shugaban ƙasar Maitripala Sirisena da Prime Minister Ranil Wickremesinghe da dai wasu manyan jami'an gwamnatin ƙasar. Haka kuma yau Lahadi ne zai gana da wasu shugabannin jam'iyyar Tamil National Alliance Political Group kafin ya kammala ziyarar tasa inda daga nan kuma zai dumfari Afirka. Mr. Sirisena dai ya zama shugaban ƙasa ne a watan Janairu kuma ya alƙawarin rage ikon shugaban ƙasa tare da mutunta 'yancin ɗan adam tare da yin sassauci ga wasu dokoki da 'yan ƙasar suke ganin suna da ƙarfi ko kuma takurawa daga wanda ya karbi ragan mulkin ƙasar a hannunsa. Sai dai Kerry ya yi wa masu masaukin nasa albishir cewa Amurka za ta bunƙasa kasuwanci tsakaninta da ƙasar da sauran ƙasashen nahiyar Asiya. Ya ce nasiyar Asiya na samun baya da Amurka ke cinikayya da ita, amma daga yanzu lamarin zai canza kamanni. Tawagar mutane 20 daga ƙasar Afghanistan sun dumfari ƙata saboda ziyarar kwanaki biyu domin tattaunawa da wakilan ƙungiyar 'yan Taliban domin kawo ƙarshen faɗan da suka daɗe suna gubzawa tsakaninsu. A wata sanarwar da suka fitar ta bayyana cewa mutane 8 ne za su wakilci 'yan ƙungiyar ta Taliban a tattaunawar da za a yi a Doha. Ministan harkokin wajen ƙata ya ce ƙasar ta ɗauki ɗawainiyar wannan batu ne domin samarwa ƙasar Afghanistan wadataccen zaman lafiya. Sai dai irin wannan yunkuri a wani lokaci can baya ya yi karo da cikas. Ƙungiyar Taliban sun buɗe ofis a Qatar tun a cikin watan Yuni na shekarar 2013 a matsayin matakin farko na samar da zaman lafiya, amma hakan bai cimma nasara ba domin ko bai yi yawancin rai ba ofishin, inda aka kulle shi cikin 'yan watanni kalilan. Hakan ko ya biyo bayan irin rawar da shugaba Hamid Karzai ya ɗauka ne game da batun a wancan lokacin, amma shugaba Ashraf Ghani na karɓar ragaman mulkin ƙasar a shekarar ta gabata sai ya ta ƙoƙarin ganin an samar da tattaunawa da zai samar da zaman lafiya a cikin ƙasar. Yin hakan ya zama wajibi domin ko Amurka da ƙungiyar NATO sun ce sun kammala aikinsu da suke yi a farkon shekarar ta gabata.
Cikakkun labarin duniyan kenan daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. To madalla, bari mu koma gefe ga Ladan Ibrahim Ayawa da shirin zabe ko nadi.
Jama'a barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani shirin zabe ko nadi. Wanda ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. Idan ma saurare yana biye da mu a cikin shirin da ya gabata, mun kawo muku batun zaben dan majalisar wakilai ne da aka yi a jihar Gombe, inda mai takara daban mai karɓar takardancin zabe daban. A shirin mun kawo muku hirar da wakilinmu Abdulwahab yayi da wanda ya tsaya takaran, wato Honorable Yaya Bauchi Tango, da kuma kwamishinan zabe na jin ta yaya wani zai tsaya takara amma ranan ba takardan wanda ya ci zabe kuma a ba wani mutum na daban. A cikin shirin muka ce muku za mu kawo muku hirar da shi wanda aka ba cin wannan zaɓe, wato Honorable Hamisu Mai Lantarki. To domin biyan wannan bashi ga Abdulwahab da Honorable Mai Lantarki.
Honorable Hamisu Mai Lantarki, wanda yake mun ga an baka takardar shaida certificate kenan, an muka ga an baka na ɗan jalkile ta tarayya, akwai bayanin da ke cewa baka ma shiga zaɓe ba. Shin garin ya aka wannan abu ya faru ne?
Yato, wannan dai yin kamar maganan bai ba ko ba, jama'a na so dai a fatar da hankalin jama'a ne. Amma gaskiya ai kowa ya sani, na shiga zaɓe, ni
dama mun ce za mu ji ta bakin masana harkokin shari'a, wato lauyoyi kenan. Kuma Mustapha Nasir Batsari ya yi muna hira da barista ɗin Lami Alhaji Ushishi, lauya a ma'aikatar shari'a jihar Niger, akan wannan batu. Shi ma ga yadda hirar su ta kasance.
Akwai batun zaben mukami ga jam'iyya, sai a ce an zabi wani wanda yake ba shine jam'iyya ta tsaida a matsayin dan takarar ta ba. Yaya wannan yake a kundin tsarin mulki?
To a kundin tsari za ga abun da mu ake kira kundin tsarin Najeriya, akwai takarda ne tana da abun ga shafuka kamar 250, bacin haka akwai wasu dokoki kuma wanda ƴan majalisa tarayya suka zayyara kamar irin dokan zabe na kasa. To shi mutum wanda ya tsaya takara aka zabe shi zuwa majalisa ko kuwa zuwa matsayin gwamna, kotun koli ta taba irin wannan shari'an a jihar Rivers, wanda ya taso daga jihar Rivers tsakanin shi gwamnan Mechi na yanzu Rotimi Amechi da wanda aka cire wani mai suna Mr. Celestin Omehia. Abunda kotun koli ya ce a wannan shari'an cewa wanda ya tashi shi mai wanda ya je rumfan zabe ranan da aka yi zabe, shi ba dan takarar ya zaba ba, amma jam'iyya ne ya zaba. Rikicin waye ne zai tsaya a madadin jam'iyya kaza, wannan rikici ne na cikin gida. Idan aka zo aka warware cewa a'a wannan shi ya kamata a ba tuta, koko shi ne ya cancanci rike tutan jam'iyya a zabe kaza, kotu sai a mika mashi wannan bancin jam'iyya ta riga ta ci zabe, sai shi wannan dan takarar sai a bashi tuta.
Kenan ana iya yin zabe jam'iyya ta shiga zabe ba tare da tantance dan takara ba, daga baya sai a tantance dan takaran da ya kamata jam'iyya ta ba?
A ka san batun tantance dan takara wannan aiki ne na jam'iyya su suke yi. Zabe na kasa kuma hukumar zabe ita take hadawa, kuma kuma zaben akan yi ta ne rana guda kasa gaba daya, a dan rana guda. To ba za a ce don ana da matsala a wani karamar hukuma ko kuma wata jiya a ce a tsayar da zaben kasa gaba daya ba, sai a ce to a ci gaba da zaben, tunda wannan jam'iyyar tana cikin jam'o'in da jam'iyyun da za su yi takara. Idan aka bayan zabe sai su kuma su je kotu su je su warware dukin su sanar cikin gida.
Kenan haka nan bai saba ma doka ba a ce wannan shi ya tsaya takara daga baya kuma an cire shi an kawo wani an ba?
Bai tsaya, bai saba ma doka ba, domin kafin shi wanda an je kotu, da aka je kotu kotu sai ce a'a wannan ba shi ne ya cancanci da rike tutar jam'iyya ba, wane kaza ne, wannan bai saba ma kundin tsari ba. Don kundin tsari abinda dai ake so a jam'iyya abin ga hukumanci shi ne duk jam'iyyar da za ta shiga takara ko na 'yan majalisar dattijai ne ko na wakilai da samu dan takara, idan rikici ya zo ya taso cewa wane ne dan takarar su sa a je kotu, idan aka warware shi kuma sai wannan ya zo ya zama ya gurbinsa.
Shi wancan mai matsayin shi kotu ta tsaye da shi kenan?
An tsaye da shi kenan, shi kuma sai zai jira wani lokaci, kuma idan an zo da wani shiri kuma na zabe sai shiga takara.
Banga da bari ko rana sokin bini a kan hankali, wata tafiya ta dawo wata tafiya ta tafi, wata magana ta dawo wata magana ta tafi, nisa nisa bulu gane mutum zamani da dada mutum zamani, amma mutum zamani akwai wani hali gare shi shi ka kashe min ciki, dan na san wani mutum zamani baya jiran lokaci, dan ka san wani mutum zamani baya tunanin ka ba, komai za ka yi karin ka jiran lokaci, komai za ka yi karin ka jiran lokaci, in ba ka jiran lokaci akwai wahala can gaba. Amma kuma mu zura ido ko ba magana a zura ido ta ishi mai hankali,
satin da ta shige ne kuma kasar Togo ta tafiyar da zabenta na shugaban kasa. Nan ma filin zabe ko nadi ya leka domin jin yadda wannan zabe ya gudana. Abokin aiki na Abubakar Junaid ya yi hira da wani mazauni Lome, babban birnin kasar na Togo, domin jin yadda wannan zabe ya wakana.
To Alhaji Ishaku Ibrahim, kana iya mana bayani kan zaben da ya gudana a Lome, kasar da kake Togo?
an fara da safi kamar zuwa karfe 6 na safi zuwa karfe 5 na yamma aka gama, amma kuma yin zaben lami lafiya ba wani wahala, zaben yayi.
To yaya fitowar jama'a wurin jefa ƙuri'a? Jama'a sun fito da dama ko kuwa?
Eh, gaskiya jama'a sun fito da dama sosai, amma rikicin da yake zaben ne ba sa so su faɗa fi, saboda yawan mutane ba sa son shi wanda yake kan mulki yanzu, mutane ba sa son sa, ka gani, saboda cewa ya riga yayi so uku kenan, da banda baban sa yayi shekara 40 da wani abu, shi ma ya riga yayi kamar shekara 10 yana shekara, yanzu gaskiya mutane ba sa son sa, kuma yawan mutane sun fito sun yi zaɓe.
To yanzu ya kake ganin ƴan adawa wato na ƙasar, ya kake ganin za su tafiyar da wannan al'amari?
Ni al'amarin gaskiya zai karfi kaɗan, don su yanzu suna jira cewa in ma su suka ce, in ma shi ɗin ne a faɗi cewa ba sa son sa, sai dai ya bar kan mulki, abinda suke so kenan.
Yanzu to sun fito sun faɗi wannan maganan ƙarara koko wannan magana ne kawai tsakaninsu suke, koko sun fito bayyana jama'a sun faɗi haka?
Gaskiya su suna so su ji abinda zai faru gaba ɗaya, su su fito ne, ba su fito waje aka sun faɗi ba, amma suna faɗi tsakaninsu cewa idan aka riga aka faɗi wannan ne za su fito, abinda suka, amma magana tsakaninsu suke faɗi.
A zaben da aka kammala kwanan nan a Najeriya an yaba ƙwarai da gaske da wannan zaben, sai dai wani batu guda da ya rage shi ne zaben ƙananan hukumomi, wanda har yanzu wasu jihohi da yawa ba su san da wannan batu ba. Hatta jihohin ma da suka ɗan kwatanta yin zaben, wasu mutane 'yan siyasa sun fara rara gefen cewa a sauke zaɓaɓɓu a naɗa su kantomomi. Wannan ne ya sa shirin zaɓe ko naɗe zai dubi wannan al'amari na yadda wasu ke son a sauke zaɓaɓɓu a naɗa su kantomomi. Yanzu dai a nan shirin zai ɗiga aya, amma don dukkan waɗanda aka ji muryoyinsu, musamman wakilanmu Abdulwahab Muhammad da Mustapha Nasir Batsari, sai Cubahiro Jodone da ya daidaita sautin shirin. Ni madugon shirin Ladan Ibrahim Auke cewa sai wani satin insha Allah.
A daidai wannan lokacin kuma ga rahotonmu na musamman.
A farkon makon da ya gabata ne rundunar sojin Najeriya ta bayyana cewa ta ceto wasu 'yan mata 200 da wasu mata manya 98 daga dajin Sambisa, inda ake tunanin tungace ta ƙarshe ga ƙungiyar Boko Haram wadda ta kwashe kusan shekaru 6 tana ta da ƙaira baya a arewacin Najeriya. A wata hira da ya yi da murya Amurka, kakakin rundunar sojin ta Najeriya Major General Chris Olukolade ya ce har yanzu suna ci gaba da kai samame a dajin.
The mission is still continuing. In fact, we have not cleared all the identified camps.
Ya ce har yanzu ana ci gaba da kai samaman, hasali ma ba mu gama gano dukkanin sansanonin da ke cikin dajin ba, amma akwai sansanonin da muka gano tare da taimakon tattara bayanan sirri. Kwanaki kaɗan kuma sai rundunar ta ce ta sake gano wasu mata a cikin dajin na Sambisa, ko da yake ba ta bayyana adadin yawan matan ba, amma wasu rahotanni suna cewa matan sun kai akalla 160. Labarin dai ya zo wa mutane da dama a matsayin bazata, kuma ya faru ne makonni 2 cif bayan da aka yi tarukan cika shekara guda da sace 'yan matan Chibok a Najeriya. A lokacin da wannan labari ya fito bayyana jama'a, tambaya da ta fi yawa a bakin mutane ita ce shin 'yan matan Chibok ne ko kuwa wasu 'yan matan ne da kungiyar ta Boko Haram suka sace. Hakan ya sa su ma mutanen garin na Chibok a lokacin da aka ce an gano 'yan matan suka ce sai sun tabbatar kafin su fara murna. Kamar yadda shugaban dattijan garin Chibok kuma wakilin iyalan 'yan matan Chibok Mr. Pogus Bitrus ya ce, idan muka tabbatar da labarin da muka samu cewa akwai 'yan matan Chibok a cikinsu, to shi ne za mu yi murna. Hakan ya sa wasu mazauna garin Maiduguri a lokacin su ma suka nuna ƙorafinsu na rashin fitar da isasshen bayanai kan waɗannan 'yan mata.
Labari ne dai mai daɗi, amma muna ƙoƙarin mu samu tabbaci ta fanni biyu, wato ko hoto ko kuma muryansu, kamar ma musamman manema labarun da suke ƙasa a nan Maiduguri, su samu a tabbatar musu, kawo su ga waɗannan matan a yi ɗan jawabai, saboda jama'a da yawa suna kuka cewa mafi yawan lokata idan aka ce an samu wata galaba ko kuma an ci nasara a wata ɓangare musamman sojoji, sai aka kuma labari ya canja kam.
To sai dai daga baya bayanai sun nuna cewa waɗannan mata da aka gano ba 'yan matan na makarantar Chibok ba ne. To sai dai wasu na ganin bai kamata a dinga mai da hankali kan ko 'yan matan na Chibok ne ko ba su ba ne, inda suke cewa abin da ya kamata a maida hankali akai shine yadda za a maida su waɗannan da aka samu su koma rayuwarsu ta da ta hanyar taimaka musu su koma gidajensu, kamar yadda Fatima Kilu, wata ƙwararriya a fannin halayyar ɗan Adam, ta gaya muryar Amurka. Tace irin rayuwar da suka gani kafin su shiga hannun Boko Haram ba irinta za su gani yanzu ba, dole ne sai an gyara zama kan wannan lamari. To sai dai ta ce babban abin farin ciki a nan shi ne, an samu waɗannan mata, amma za a ɗauki tsawon lokaci kafin su koma rayuwarsu irin ta da, musamman idan aka yi la'akari da cewa garuruwan da suka fito duk an lalata su. To dangane da wannan lamari, na tuntuɓi Mrs. Maryam Alaga, shugabar ƙungiyar da take fafutukar neman ma mata canji da aka fi sani da Chawa.
Tunanin da muka ce anya waɗannan yara suna da rai kuwa, in dai har za a samu mata sama da 300 daga wurin, kuma yaran nan ba ko ɗaya daga cikinsu. Ina ga kamar anya yaran nan suna nan domin in suna nan da ko ɗaya biyu an same su. Zai iya yiwuwa yanda shugabansu yayi kirarin cewa zai aurar da su, hala ya aurar da su.
Ganin cewa an samu waɗannan matan, hakan ba zai ƙara muku ƙwarin gwiwa cewa za a gano su ma 'yan makarantar na Chibok ba?
Wallahi ni kan a matsayina na shugaban mata ba ni da ƙwarin gwiwa, domin me yasa sai yanzu ne ake wannan fama? Ake fafutuka ne yasa sai yanzu a ƙurarren lokaci? Da lokacin da abun nan ya faru da zafi-zafinsa, da an yi shi ne da an gano yaran nan, kafin ake zuwa yanzu wai an gano waɗansu mata da ba mu, wallahi ba mu da ƙwarin gwiwa. Domin damuwar mu shi ne in ma suna nan da rai yanzu a wani hali suke da shi ko goyo, ko kuma su ma sun zama kaman 'yan Boko Haram ɗin.
To na kuma tambaye ta yadda ya kamata a tafiyar da rayukan waɗannan da aka fara gano su.
Ni shawaran da zan bayar, in yaran nan ko da an san iyayensu, a ba da hakuri mai iyayensu a keɓa su, domin suna buƙatar rehabilitation, ban san yadda zan fito in shi ba.
Wato kamar a sa su a wani tsari da za a maida su irin rayuwarsu
da su dawo cikin hankalinsu.
Na'am.
Domin yanayin lokacin da suka ɗauka a wurin zai iya yiwuwa sun ɗan samu waɗansu zai kai har da su samu taɓin hankali. Kuma waɗansu ba a san halin da suke ciki ba, amma gwamnati za su iya sa a keɓe su, a yi musu rehabilitation, a ceto rayuwarsu, su dawo cikin hankalinsu, su dawo cikin jikinsu kafin su koma wurin iyayensu. Ba haka ba, ba a san yanzu halin da suka shiga wani irin illa za su yi ma al'umma ba, ko kuma wani irin illa ne za su iya yi ma iyayensu ba.
To yanzu dai an zira wa sojojin na Najeriya ido ne a ga ko za su gano sauran 'yan matan, yayin da suka ce suna ci gaba da kai samame a sauran sassan dajin na Sambisa.
Ƙarshen wannan rahoton kenan da muka kawo muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Yauwa, idan an shirya duk sai a zazzauna, zan fara da ke. Himma
ba ta ga rago?
Himma
ba ta ga rago?
Ba haka ake ba.
Ba ta ga rago?
To fa. Himma
ba ta ga raga?
To duk bar ku ji da ake yi. Himma
ba ta ga rago?
Babu shakka shirin Himma ba ta ga rago yana zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC kowace Laraba a shirin rana, kuma yana ba ku labarin 'yan Afirka masu taka rawar gani a kasashen waje.
Masu saurare, kada ku shagala, sashen Hausa na muryar Amurka kuke saurare a nan birnin Washington DC.
To madalla, yanzu kuma sai takaitattun labarin duniya.
Rundunar sojan Najeriya ta ce to mata da yara har su 234 waɗanda 'yan ƙungiyar Boko Haram ta sace. Wani babban jami'in sojan Najeriya ya ce mutane da aka kwato na baya-bayan nan an kwato su ne a cikin dajin Sambisa a ranar Alhamis ɗin da ta gabata. A cikin wani bayani da rundunar ta fitar, ta ce wannan adadin ƙari ne daga waɗanda aka ceto da farko. Rundunar sojan ta ce suna ci gaba da fatattakan dajin daga kowane sashensa, haka kuma ana ƙoƙarin kubutar da mutane da 'yan Boko Haram ke garkuwa da su yayin da ake ta ƙoƙarin wargaza sansanin nasu. Don farkon satin da ta shige ni dai, sojojin suka kwato mutane da yawansu ya kai na baya-bayan da suka ceto. Sai dai abin da ba a sani ba har yanzu shi ne
ko waɗannan mutanen da aka samu sun hada da ƴan matan nan na Chibok da ƴan Boko Haram din suka sace yau shekara guda kenan. Sace waɗannan ƴan matan da rashin samun su har na tsawon wani lokaci ya ja hankalin mutanen duniya, wanda kuma ana ganin yana daya daga cikin abin da ya sa shugaba Jonathan ya kasa cin zaben da aka kammala kwanan nan a Najeriya. Dubban jama'a ne da ƴan sanda ke biye da su suka yi da fifi suka bi titi a garin Baltimore suna zanga-zangar lumana duk wadda dokar ta bacin da aka sa a yankin. Sai dai zanga-zangar na wannan lokacin yana cike da murna da annashuwa ne, domin masu zanga-zangar suna kuwa suna cewa ba adalci ba zaman lafiya. Wannan dai ya biyo bayan bayyana cewa da aka yi ne an kame ƴan sandan nan shidda da ake da alhakin kashe Fred Gray, kuma za a tuhumce su. Gray, ɗan shekaru 25 baka fata Amurka, ya mutu ne sakamakon ciwon da ya ji a ƙashin bayansa, salin da ƴan sanda suka kama shi a ranar 12 ga watan Afrilu. Sai dai binne shi ranar Litinin ya haifar da zanga-zanga a yankin na Baltimore, wanda ya kawo tahoma gama tsakanin ƴan sanda da masu zanga-zanga, abin da ya sa ƴan sanda har suka kame mutane 200, yayin da su kuma kusan su 20 daga cikinsu ne suka samu rauni iri daban-daban. Sai dai ko ranar Asabar din da ta gabata ƴan sanda sun buƙaci a kwantar da hankali, amma dai suka ce doka hana fita har zuwa ƙarfe 10 yana nan daram. Sati ɗaya da ko bala'in girgizan ƙasa a Nepal, jami'ai sun ce an fidda ran samun wani mai rai daga cikin kuraguzan ƙasan. Kwana biyu da suka gabata ba wani alamun cewa za a ƙara samun wani wanda ya rayu cikin wannan haɗarin, kamar yadda babban jami'i a ma'aikatar cikin gida Lexmi Dakhal yake cewa. Mutane biyu, wato ɗan shekara 15 da wata mace 'yar shekaru 20, su ne aka samu na baya-bayanin da rai a ranar Alhamis. Dubban mutane ne dai suka ɓata wato a wannan lokacin. Jami'ai suka ce yanzu adadin waɗanda suka mutu sun kai 6,600, da yawansu ko sun mutu ne a babban birnin ƙasar da kewaye.
To jama'a, abinda shirin namu na yanzu ya kunsa kenan baki ɗaya, sai kuma can da hantsin Allah ya sa kanmu, Sahabi Imam Aliyu zai gabatar da shirin na gari na kowa a wannan shirin da zamu gabatar. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashen Hausa na murya Amurka da kuma Julie Lathis Gresham ita ta haɗa sauti ta bada umarni. Ni Bello Habib Galadinci nake cewa Allah ya ba mu kwanciyar hankali da wadatar zuci. Assalamu alaikum, sai anjima.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.